sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin ranar Alhamis 21 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Yusuf da kanin labarai.
Jim kadan bayan rantsuwar kama aiki, shugaban Amerika Joe Biden ya soke dokar da ta hana musulmai zuwa kasar. Haka shugabannin duniya na ci gaba da aikawa da sakonnin murnar su zuwa ga sabon shugaban na Amerika. A nahiyar Afirka kuwa wasu bakin haure 43 ne suka mutu.
To kana labarin kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji ƙarin haske kan bukin rantsar da sabon shugaban Amerika Joe Biden. Wanda daukacin shirye-shiryenmu na asubahin yau akai ne
duk ayyukan da yayi a nada tun yana senate din zaka ga cewa irin yana supporting abubuwa da yawa da bakage suke da Hispanic din suke
saboda mu iya gabatar muku da abubuwa da dama da suka shafi rantsar da sabon shugaban na Amerika ba za mu iya kawo muku shirin domin iyali ba yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba. Ta da fatar kun wayi gari lafiya. A jiya Laraba shugaban Amerika Joe Biden yayi amfani da ikon shi na shugaban kasa wajen rattaba hannu don soke wasu dokoki da suka hada da dokar hana kasashe mafi rinjayen musulmai shiga kasar da kasashen Afirka sai kuma dakatar da kudaden gina katanga a bakin iyakokin kasar da kuma samar da tsarin da zai baiwa mutane da aka shigo da su Amerika tun suna kananan yara ta barauniyar hanya kariyar mayar da su kasashen su na asali. Dokokin sun rusa manyan sassan manufofin tsohon shugaban kasa Donald Trump da ke takaita bakin haure daga shigowa kasar. Ikon na shugaban ya soke duk wasu tsare-tsare da shugaba Donald Trump ya kafa na hana baki daga kasashen musulmai zuwa kasar da ma wasu kasashen Afirka. A wata ganawa ta kafar talabijin da mai baiwa shugaba Biden shawara a harkokin tsaro Jack Sullivan ya misalta tsare-tsaren Trump da cewa tsare-tsare ne da suka haifar da tsatsa a kasar da kuma tsabar kiyayya addinai mabambanta. Duk da cewar wani tsohon ma'aikacin Trump ya ayyana cewar waɗannan tsare-tsaren su ake da bukata a kasar don ciyar da kasar gaba. Dokar za ta baiwa iyayen yara da Trump ya raba su da 'ya'yansu damar ganawa. Kana za a samar da tsarin fitar da bayanan matafiya tsakanin gwamnatocin kasashen duniya. Sakonnin murna daga duk faɗin duniya na ci gaba da isa fadar White House. Don taya shugaba Joe Biden murnar zama shugaban Amurka na 46. Wasu kuma shugabannin na bayyana da rashin jin daɗinsu a kan tsohon shugaban ƙasar Donald Trump wanda ya bar fadar White House kafin bikin rantsar da sabon shugaban. Bikin dai wanda aka gabatar da shi ba kamar yadda aka saba ba, babu taron jama'a, kana majalisar tana ƙarƙashin kulawar dubban dogarawan tsaro. Haka ma martanin ya kasance ba na al'ada ba daga shugabannin kasashen waje. Wasu daga cikin shugabannin kasashen Turai dai da basu da kyakkyawa alaka da Trump ba su boye murnar su ba ganin an rantsar da Biden a matsayin shugaban kasar. Bayan tsawon shekaru hudu yanzu Turai ta samu aboki a fadar White House, a cewar shugaban kungiyar kasashen Turai Ursula von der Leyen jiya Laraba. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya biyu sun ce bakin haure 'yan Afirka su 43 ne suka mutu lokacin da wani jirgin ruwa da suke ciki ya kife a tekun Bahar Rum da ke kusa da gabar Libya. A wata sanarwa da hukumomin biyu IOM da UNHCR suka fitar, suna masu cewar jirgin ya nitse ne jim kadan bayan da injiminsa ya daina aiki bayan ya bar birnin Zawiya a ranar Talata. Wata hukumar agaji ta kasa da kasa ta sanar da cewar ta samu kubutar da mutane 10 daga cikin jirgin. Waɗanda aka kubutar da su ɗin dai sun shaida cewar dukkan waɗanda suke cikin jirgin sun fito ne daga kasashen yammacin Afirka. hukumomin sun ce sun baiwa waɗanda aka kubutar din taimakon gaggawa da suka hada da abinci, ruwa da duba lafiyarsu kamin daga bisani aka sallame su. Hukumomin sun tabbatar da cewar wannan shine hadari na farko a wannan shekarar ta 2021 bayan waɗanda aka samu a shekarun da suka gabata da mutane da yawa suka mutu akan hanyar su ta tsallake tekun Bahar Rum. Sun kara da cewar adadin waɗanda suka mutu a 2020 sun haura hakan.
An jima kaɗan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Kamar yadda ba a rasa sani ba, jiya aka rantsar da shugaban Amurka na 46 Joe Biden. Biden, wanda ke tare da matarsa Jill Biden da mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris, ya yi jawabi mai so sarai ma Amurkawa a gaban magabata, ciki har da tsafin shugabannin Amurka in banda wanda ya gada Donald Trump. Akwai kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence da 'yan majalisar dokokin ƙasar da sauran manya da hadimansu da iyalan sabbin jami'an gwamnatin Amurka. Kamar yadda ba a rasa sani ba, an yi bikin ne cikin tsauraran matakan tsaro da kuma kiyaye dokar bayar da tazara. Babban alkalin kotun kolin Amurka ne John Robert ya rantsar da Biden da littafi mai tsarki ko Bible na gidansu mai shekaru 127. Biden ya fara jawabinsa ne ga Amurkawa da cewa,
"This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope."
Wannan rana ce ta Amurka, wannan rana ce ta demokaradiyya, ranar kafa tarihi da kyakkyawan fata, sannan ranar sabunta al'amura da daidaitawa. Da ya ci gaba sai ya ce, "Mun sake fahimtar cewa demokaradiyya na da daraja, demokaradiyya na da sarƙaƙiya, kuma a halin yanzu abokaina, demokaradiyya ta yi galaba. Saboda haka, a wannan wuri mai daraja, inda 'yan kwanaki da suka gabata tashin hankali ya nemi girgiza harsashin ginin majalisar mu, mun taru a matsayin al'umma guda ƙarƙashin Allah waɗanda ba a iya raba kawunansu, don mu gudanar da hidimar miƙa mulki cikin kwanciyar hankali kamar yadda muka yi a tsawon ƙarni biyu." Da ya ci gaba, can sai ya fatan alheri ma tsohon shugaba Jimmy Carter mai fama da jiki wanda bai samu halarta ba, amma ya ce sun yi magana da shi da dare. Ya ci gaba, can sai ya ce, "An rasa miliyoyin ayyuka, an rufe dubun dubatan wuraren sana'o'i, korafin rashin adalci na jinsi wanda aka shafi wajen shekaru 400 ana yi ya girgiza mu. Ba za a sake yin watsi da buƙatar yin adalci ga kowa ba." Biden ya ce za a yi maganin nau'ukan tsauraran ra'ayoyi a ƙasar. Game da batun haɗin kan ƙasa, Biden ya ce,
"And my whole soul is in it.
Na sadaukar da dokacin rayuwata ga aikin haɗa kawunan Amurkawa, sasanta mutanenmu da haɗin kan ƙasarmu, kuma ina mai kira ga kowane ba'amurke da ya haɗa kai da ni kan wannan amarin. Mu haɗa kai mu yaƙi abokan gabanmu tare, wato fishi, kyama da tsana, da kuma tsaurin ra'ayi, rashin bin doka da oda, tashin hankali, cuta, rashin ayyukan yi da kuma rashin tabbas." Biden, wanda ya jaddada cewa haɗin kai shine ginshikin cimma nasara game da jerin matsalolin da ke gaban ƙasar, ya ce, "Na san wasu na iya ɗaukar duk wata maganar haɗin kai a wannan lokaci a matsayin wata wautar da ba za ta yiwu ba. Na san abubuwan da suka raba kawunanmu suna da tsanani, kuma na zahiri ne, amma kuma na san cewa ba baƙin abubuwa ba ne." Biden ya ci gaba da nuni da jerin faɗi tashi da gwagwarmayar da Amurka ta yi ta fuskar yaƙe-yaƙe da matsalolin tsaro, tattalin arziki da zamantakewa, ya ce don haka Amurka ta saba da jimiri. Bayan da ya ci gaba da jawabi, can sai ya ƙarasa da cewa,
"So, with purpose and resolve, we turn to those tasks.
Saboda haka, da kyakkyawar manufa da aniya, za mu iya kyautata al'amarin zamaninmu. Bari mu ƙarfafa cikin imani, mu yunƙura kan abin da muka haƙaƙi, da taimaka ma juna da ƙasarmu da muke ƙauna da dukkan zuciyarmu. Allah ya albarkaci Amurka, Allah ya kare sojojinmu." To ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya.
A jiya Laraba, ‘yan jam’iyyar Democrat sun karɓe ikon Majalisar Dattawan Amurka lokacin da mataimakin shugaban ƙasar Kamala Harris ta rantsar da sabbin mambobi uku don baiwa jam’iyyar ‘yar tazara a majalisun biyu da kuma fadar White House a karon farko cikin shekaru goma. Sanata Raphael Warnock da John Ossoff daga jihar Georgia da Alex Padilla daga jihar California. Sun ɗauran tsuwar kama aiki ‘yan sa’o’i bayan da aka rantsar da Biden da Kamala. Sanata Warnock da Ossoff sun lashe zaɓensu ne a zagaye na biyu na zaɓen da aka yi a ranar 5 ga wannan watan. Zaɓen nasu ya sa majalisar ta rabu, kowace jam’iyya tana da mambobi 50. Shi kuma Sanata Padilla an naɗa shi ne don ya mai gurbin mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris, wadda ta ajiye aikinta a ranar Litinin, aka kuma rantsar da ita jiya a matsayinta na yanzu.
To a gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku fashin bakin Dr. MK Hassan kan jawabin na Biden. Bayan da na tambaye shi muhimman abubuwan da ya lura da su a jawabin, sai ya ce:
To, shugaba Biden da ya yi jawabin karɓar mulki yau, inda ya ce demokradiyya ce ta yi nasara. A wannan gaskiya ne, tunda a ƙasar nan demokradiyya ce suke yi. Sannan akwai wani abu da ya faɗa, ya ce demokradiyya sai ana mata tattali. Wato kenan a turanci ce democracy is fragile. Ƙarin wani abu kuma shine yanda ya yi ta kiran a haɗa kai ‘yan ƙasa duka a tinkari matsalolin da suka shafi ƙasan nan. Ya ce shi shugaban ƙasan Amurka ne, ba shugaban ƙasan ‘yan Democrats ba ko ‘yan Republicans ko ‘yan wasu ɓangare ba. Wannan shine babban abin da ya faɗa. Sannan ya ce it's time to end the civil war, domestic civil war. Lokaci ya yi da za a ƙare cece kuce da faɗin cikin gida don a tinkari matsalolin nan da kuma na waje.
Akwai wani abu na bazata da ya faru?
To, wani abu dai da ya ɗan ba da sha'awa shi ne yanda shi shugaba Biden matarsa ta zo da wani tsohon littafin Bible kundi mai shekara 128 wanda suka ce na gidansu ne da suke ajiyewa. To, da wannan ya rantse da shi, abin ya ban sha'awa saboda shekarun baya da suka wuce ma akwai wani dan majalisa da ya zo rantsewa musulmi, ya ce yana so ya zai rantse da littafin Al-Qur'ani da wani shugaban ƙasar Amurka na uku wanda ya mulki a ra'un shekara 1810. Thomas Jefferson shi ne mai wannan Qur'ani, ya ce da shi zai rantse. To, wannan yana ban mamaki da sha'awa cewa suna ajiye littattafa da kayan tarihi sosai, saboda da baya ne ake gane gaba.
Shin akwai wani yunkuri na haɗin kan ƙasa a jawabin na Biden?
A lalle shugaba Biden ya nuna cewa shi ban abin da ya sa a gaba shi ne yanda za a sami haɗin kai na ƙasa gaba ɗaya don a tinkari matsaloninta. Manyan ‘yan Republican daga mataimakin shi shugaba mai barin gado Mike Pence ya zo wajen, duka sauran manya-manyan ‘yan siyasan sun zo. Ina ganin duk da matsalan da aka samu sati biyu da suka wuce, wannan bikin ya nuna cewa Amurka za ta iya gyara abin da aka samu na kuskure.
To, kamar yadda ka ce, Amurka za ta jagoranci rage amfani da man fetur, me ya kamata to ƙasashe irin Najeriya su yi?
Wannan tsarin da ake magana, wasu ƙasashen kamar China da Amurka suna maganan nan da shekara 10 za su daina motoci masu aiki da mai. zai iya shafan tattalin arzikin kasashe kamar irin Najeriya da Ghana da ta sami mai da sauran kasashe masu aiki da irin wannan makamashin, saboda zai rage yawan man da za a ke bukata a harkar sufuri a duniya, zai iya rage yawan kudaden da za su shigo mana. Wannan ina gani ya kamata mu lura sosai, mu bi policies din da za su yi, mu ga ta yaya za su shafe mu da kuma me ya kamata mu yi. Ya kamata kamar kasa irin Najeriya da sauran kasashe su ƙara yawan wutar lantarki, shi ne babban abu da ke gaban kasashenmu idan muna so domin inganta noma mu ci gaba da zama muna da tasiri.
Dr. MK Hassan kenan ke bayani kan jawabin shugaba Biden. Shi kuwa Malam Garba Suleiman na birnin Boston ya dubi fannin cutar corona ne da manufofin kasashen waje a jawabin na shugaba Biden da kuma wasu daga cikin nasarorin da Trump ya yi.
Wato shi Joe Biden ya yi bayanai akan wato foreign policy, akan immigration, akan wannan cuta ta annoba ta corona virus COVID-19. Ya yi maganan international organization, wato kaman fitan da America ta yi na su World Health Organization, wato majalisar kungiya ta lura da lafiya ta duniya, da kuma Paris Club na climate, wato wanda America duk Donald Trump ya fitar da ita a ciki. Amma shi Joe Biden a cikin bayanansa ya ce duk zai gyara waɗannan abubuwa, kuma bayan zai gyara su kasashe da shi Donald Trump kasashen musulmai da ya ce ba za a bari su shigo ba, ya hana waɗansu kasashen musulmi shigowa America. To Joe Biden ji ya soke wannan, sannan akwai kuma ba da visa da aka harhana da sauransu, da kuma wato yan American Dream wanda yake sun zo nan suna neman rayuwarsu ta inganta da sauransu. Joe Biden ya kawo nashi executive order din ya rushe.
To a wani fannoni za a iya cewa Trump ya yi nasara
har yanzu ila yau? Yabon gwani ya zama dole. Abubuwan da ni nake gani a nawa ganin a nawa ra'ayin wanda shi Donald Trump ya yi, dole ya kamata a jinjina mushi. Misali, tsarin cinikayya tsakanin kasa da kasa ya takura ma China sosai. Da China ba sa biyan harajin abubuwan da suka shigo da shi America, su shigo su cika ransu ba babbaka. In ma an kai musu can daga America, ba wani abun kirki America take samu ba. Donald Trump ya sa ido ya tsara ya tsare, ya ga cewa lallai dole sai sun biya waɗannan haraji da ya kamata. Akwai kuma wani abun da ya yi wanda yake ya dakile 'yan zauna gari banza kuɗaɗe da gwamnatin America ke kashe musu, wato abun da ake cewa welfare. Sannan kuma kamar ƙasa Sudan, Morocco da Bahrain ba sa ga maciji da Israel, amma shi Donald Trump ya sasanta tsakaninsu. Akwai wani accord da ake cewa Abraham Accord, wanda yake an zauna an yi mahawara an tattauna. Israel sun shirya da su waɗannan ƙasashe. To ina jin wannan ma yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata a ce an jinjina mushi. Banda wannan, ya naɗa Supreme Court judges har guda uku, banda waɗansu ƙananan judges da ya naɗa.
To har yanzu muna Amurka, inda abokin aiki Mr. Philo Hashin Gumal ya tattauna da Amurke ɗan asalin Najeriya kuma mawaƙin Hausa na zamani mai suna Ibrahim Rufa'i, wanda aka fi sani da Diesel, wanda Sir Philo ya fara da tambayarsa yadda ya ji sai ya ce.
Sir Philo, wannan abu ya yi daɗi sosai da sosai, wallahi mun ji daɗin abun nan. Gaskiya mun ji daɗin abun nan, irin is better than expected, ma ya tafi smooth sosai.
To abubuwa biyu da wannan sabon shugaba zai fuskanta su ne matsaloli guda biyu manya. Na farko shi ne annobar coronavirus ta addaba Amurka da ma duniya baki ɗaya, sai kuma batun rarrabuwar kawuna. Ta yaya kake ganin cewa wannan shugaba zai aiki ya haɗa kan Amurka ya kawo kuma ƙarshen wannan cutar da ta damu mutane?
To ka san maganar dama hada kai wannan ba wani abu bane ba da zamu tsaya mu yi wannan mimati dogon tunani akan saboda kaga shi wannan mutumin yana son bakaken mutane yana son Hispanic saboda Vice President din Obama ne na tsawon shekara 8 lokacin da yana tare kuma irin duk ayyukan da yayi a Nada tun yana Senate din zaka ga cewa irin yana supporting abubuwa da yawa da bakake suke da Hispanic din suke da duk wasu irin musulmai ma a cikin wannan interview din akwai wani video da na post din a page ina na Twitter wanda yake yi wa musulmai magana yake cewa in dai har ya hau kan presidency din nan to da musulmai da kowa da kowa duk treating din su zai equally in yau to wannan shine abu na farko shi kuma shine akan coronavirus din nan to gaskiya wannan shi ma ina ganin cewa with Obama da yake a side din sa ga kuma experience din da yake da shi ina jin duk wani dokoki da za a bi na kare mutane na irin taimakon mutane na san za su bi wannan abun
To diesel sai ga shi ku Amerika kun zabi mace ta farko a matsayin mataimakiyar shugaban kasa kuma bakar fata ga ta mace kuma ga ta bakar fata wanda wannan shine a tarihin Amerika wannan shine karo na farko to me hakan yake nufi ga digital jinsi a Amerika
so kaga wannan shine change din kaga yanzu tsawon shekara 2008 da aka zabi Obama kaga wannan shine first change da ya fara zuwa America baki ya fara hawa president na America kuma idan ka lura wannan abun ya taimaka wa mutane da yawa duka mutane ba sa ganin taimakon mu da muke zauna a nan muna ganin taimakon saboda duk irin talaka wanda ba za su iya affording asibiti ba da menene ya yafe musu shi ake kira Obama Care wannan ma macen da za ta hawo muke tunanin gaskiya za a zama changes za a samu changes
Ibrahim Rufai ko Diesel kenan a tattaunawar su da Sarfilu Idan mun leka Najeriya kuma za a jira ayoyin wasu ƴan ƙasar ga abokin aikinmu Murtala Faruk sanyin na da rahoton
dokoki da kuma tsare-tsaren gwamnatin da ta gabata musamman waɗanda suka tsaurara shigar baki a ƙasar ta Amurka da kuma tabarbarewar dangantaka da wasu ƙasashen duniya ciki har da Najeriya na ɗaya daga cikin kalubalen da ƴan ƙasar ke fatan ganin an kawo ƙarshen su a ƙarƙashin gwamnatin sabon shugaban Amurka Joe Biden Aisha Ismail tsohuwar minista ce a Najeriya kuma mai fashin baki akan lamuran kasa da kasa
sabon shugaban kasa Biden ya riga ya ce dokokin nan da aka saka zai kan kansa da su kaman na hana musulmai su shiga kasan America kaman rage yawan mutane da kasashen da baya so in ba masu farar fata ba da sauran su dai to kaga kaman yanda nace a dawo mar da martabar wato yarjejeniya tsakani mutunci zumunci saboda ita America kasa ce da ta arziki saboda mutane na zuwa gurinta idan wannan mutane ba su zuwa ba za ta zama yanda take ba kuma shine karfin kasan America so na fata cewa zai mai da hankali amma ya ga cewa yayi da gaggawa saboda dan damage din da aka dan yi aka abu ai maza a gyaggyara shi
duk da yake tun kafin rantsar da shi shugaba Biden ya bayyana sabon shirin sa na farfado da tattalin arzikin Amurka na kusan dala trillion 2 wasu 'yan Najeriya na fatar wannan yunkuri zai fadada ya zuwa sauran kasashen duniya kasancewar Amurka uwa kuma jagaban kasashe musamman masu tasowa
a sunana Salihu dan tata Mahmud mun duba da ita kasar America a turanci muna kiranta first world country kasashe masu tasowa suna dubanta kaman uwa da uba saboda sai ta dau matakai sannan kasashe suke dauka waɗansu kasashe waɗanda ba su kai su karhi ba daga funding lahiya tsaro bangaren ilimi lahiya ba da gudunmuwa da sauran abubuwan
sunana Mansur Abdulmalik ni dan kasar Najeriya ne mazauni Abuja bancin matsaloli na farashin abubuwa da suka fadi a kasuwan duniya akwai shi kanshi illan da wannan cutar annobar coronavirus ta yi ma tattalin arzikin duniya ya kawo kusan kowace ƙasa ta samu matsala akan tattalin arziki to muna gani kila idan Amurka ta saki mai da hankali ta ba da wannan shugabancin da take bayarwa a duniya za a samu magance wannan matsala kuma tattalin arzikin duniya gaba daya ya tashi
a bangaren mulki dan siyasa Ibrahim Masari yana ganin kamata yayi Biden ya baiwa marada kunya
abinda ya kamata Biden yayi ya tsaya ya tabbatar da cewa ya gudanar da mulki na adalci da gaskiya kuma yanda ake ganin cewa shi da tijani ya tabbatar da ƴan America da duniya baki ɗaya cewa shi dattijo ne ya haɗa kan mutane.
A ranar farko ta mulkin sa, Biden ya kaddamar da wasu dokokin shugaban ƙasa da za su rusa wasu dokokin gwamnatin da ta gabata ta Donald Trump. Ciki har da sha'anin sauyin yanayi wanda shi ma yana daga cikin fatan akasarin ƴan Najeriya. Murtala Faruk Sanyin na Muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A Nijar kuwa hira aka yi da wani ɗan rajin kare muhalli, Usman Damaji, shugaban kungiyar Reja. Salamun mu na Barma gare ka.
To a gaskiya ka san shi iko aka yi shi ko ma akwai kuskure ne, amma ana cewa akwai kuma abin da suka yi dusu mutane talakawa. Me amma mu a matsayin mu na kungiyar harkar ruwa da harshen yayi, mu harkar gwamnatin Trump bata gyara mana ba sosai sama harkar politics na cigaban kasar duniya gaba daya. Tunda kowa san America su ne uwayen gaskiya, America su ne uwayen demokradiyya, America su ne shugabannin komai da gaske a duniya dan ai koyi da su a cigaba. Kaga lokacin da muka yi taro a Paris, aka yi taro a wasu kasashe sama harkar canjin yanayi na COP, Donald Trump bai bada ba goyon bayan America dan a yaki da harkar canjin yanayi. Shi kuma yau duniya ta rudu, canjin yanayi shi ne mahimmancin abin da ke rudu duniya, yake kawo talauci cikin duniya. Kuma mun gane da cewa ilimin kimiyya ya gwada cewa da America ita ce tana cikin kasashe masu watsa, masu bata, masu gurɓata yanayi. To kin ya kamata a cikin Donald Trump ya amince da wannan, ya kawo wani tallabi na musamman na kasashe masu rauni. Kaga wannan shi biyar da shi ba.
Me kuke jira kenan daga shi sabon zababban shugaban kasa Joe Biden?
Joe Biden shugaban kasa ne wanda ya zo cikin demokradiyya, kuma shugaban kasa ne mai tsinkaye, kuma shugaban kasa ne wanda mun yarda da ilimin shi na cigaba na tsinkaye nesa. To muna fata duka kuskure da aka samu na cikin ikon Trump ya kamata a ce shi ya kumu ya gyara shi. Kuma abinda Trump ya yi na kirki kuma ya kara ci gaba saman su don a samu America ta samu gurinta na farko cikin duniya na mai faɗi aji saman harkar ci gaba, saman harkar gaskiya, saman harkar yaƙi da rashawa, saman harkar demokradiyya, saman harkar komai kasan duniya, America ta ci gaba. Muna fata ya ba da hankali musamman ga canjin yanayi, ya sa kuɗaɗe ya tallafa masu harkar canjin yanayi, masu ilimin kimiyya, kuma ya taimaka ma harkar ruwa, tunda harkar ruwa iya tare canjin yanayi. Don mu samu a samu ruwa na kiwo, a samu ruwan noma, a samu ruwan sha, kuma hallo ne yininmu mu samu da gurɓace ba, tunda su America su ne kamar na gaya maka masu gurɓata wajen kashi 80 ma za a ce na gurɓata duniya gaba ɗaya rage ne. Da wannan shugaban ƙasa muna mishi fatan alheri, muna mishi fata na tsawon rai, muna sa Allah ya kawo mishi, kuma shi ma ya dibi ƙasar Afirka masu rauni ya ga tallafin da zai kawo ma mutane, musamman ma ya sa fararen hula da ƙungiyar masu taimakawa agaji ya kama musu ta taimaka ma talakan Afirka masu wahala cikin bala'in talauci.
A gaida Suleiman, kar a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a takaice.
A jiya Laraba, shugaban Amurka Joe Biden ya yi amfani da ikon shi na shugaban ƙasa wajen rattaba hannu don soke wasu dokoki da suka hada da dokar hana kasashe mafi rinjayen musulmai shiga kasar da kasashen Afirka, sai kuma dakatar da kudaden gina katanga a bakin iyakokin kasar, da kuma samar da tsarin da zai baiwa mutane da aka shigo da su Amurka tun suna kananan yara ta barauniyar hanya kariyar mayar da su kasashen su na asali. Sakonnin murna daga duk faɗin duniya na ci gaba da isa fadar White House don taya shugaba Joe Biden murna zama shugaban Amurka na 46. Wasu kuma shugabannin na bayyanar da rashin jin daɗin su akan tsohon shugaban ƙasar Donald Trump wanda ya bar fadar White House kafin bikin rantsar da sabon shugaban. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya biyu sun ce bakin haure 'yan Afirka su 43 ne suka mutu lokacin da wani jirgin ruwa da suke ciki ya kife a tekun Bahar Rum da ke kusa da gabar Libya.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi, wato karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin, da Chibahiro Dodo ne da ya hada, sai kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.